صلى صلاة الخوف كل سنة صلاة الخوف صلى صورو كل أي تكسرو كل أي تعظم جدا إذن صورو يعظم زمن جدا ذا صلى سكجيا إذن صورو يعظم توكما أهالم تتيا ذا يكسرو تو النبي تتيا تاكاما كي يزو ذا أي صلى صورو تكسرو تو إت صلاة الخوف إذن كنا بصفة دي هربو داشدا daya daga cikin siffofin shine wanda annabi ya ta aikata ya sunnanta mana me ya halatta liman yazo ya fuskanci gabat ya ta a samu rabin sojojin su bihi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su karasa me su karasa wannan raka'a da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su dauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojojin su kuma su dawo su zo su samu liman da tsaye su bi shi idan ya kara saraka wanda yake ita ce ta karshe a wajen sa su kuma raka da yake nan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tafi su yi su cika wannan da yake daga cikin siffofi guda biyar a gida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limantin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan tabiyyar shi ne yake yi na bila yake yi su kome suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma da ai babu wata magana ko ko kuma ya
sani ga mutane da aka gudu bayan mun sallar magriba sai na tashi da rafa a juna tana amiri ga kina sallar magriba sai ko ji ne shi ya maka wannan shi wannan nafila ne ake gura kina ke
ko wace irin nafila mutlakan nafila ko wace irin nafila ko wace irin nafila mai wannan tambaya ta gaba yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakan sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abinda dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma in ka dace canja wurin yana da wani matsayi to a nan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yin kurwa wajen dagowa zai ce sami allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce me rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya tago kansa daga ruku'i ya faɗi sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kaman maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana da zu sai kowa ya shiru sai waye zai ya magana da zu ne sai kowa ya shiru da ya masa yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abinda na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama shi kura kuna warsa sai annabi ce na ga mala'iku 30 da doriya suna rigingimiya wa zai daga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullah dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tafiya yau kuma zamu tafi kan hadisin Abdullah ibn Mas'ud wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala iltafata ilayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala
إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musu habbai iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya waywaye mu fa kala yace idza salla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine lafazin tahiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka fada da can abinda suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah assalamu ala Jibril assalamu ala Mika'il sai annabi sai a ga abinda zaku faɗa at-tahiyatu lillah was-salawat was-tayyibat zuwa ƙarshe wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida wannan ɗaya ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya idan ita ce abinda Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa wa huwa bayna zaharanina muna fatanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi qulna assalamu ala nabi sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai sai mai assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka ce mai assalamu ala nabi saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ku duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo cikin halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-Qur'an fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنت وانا اللفظ نسي شعب من دولة وانا تهير عبد الله دم السلطان عباس هنا إمام مسلم يرويته haka al-imamu Abu Awana haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin sunan da haka shi ma hadisi ne inda tace idan ka iya wannan kai ita ma ta yi na uku tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ya tsaya a nan gurin. Kala Ibn Umar, Ibn Umar yace zittu fiha ni sai na kara kalmar wa barakatuhu wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita ni ban jita ba. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah. Kala Ibn Umar wa zittu fiha wahdahu la sharika lahu. A nan gurin ma sai na kara kalmar wahdahu la sharika lahu wanda na jita daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji da kyau ko? Lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullah ibn Qais. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati, idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu, indai ya zanto a zaune a cikin sallah, ga abin da yake, falyakun min awwali qawli ahadikum, ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم عندكم تحيات بير إذا ودع كرويتو دقى عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب إذا توا وتوشيا كسنتين كويت متاني تحيا أكم من بري. Yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace ku ce kulu ku ce attahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, attayyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tahiyya ta shidda ta karshe wadda aka ji daga bakin Aisha رضي الله تعالى عنها تتي منذ الله يكوي الدموتهية يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودنن سوني تبتت نلفز كرات تهية waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko na ɗayan ko na biyun ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyyar ka tayi. An fahimta ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada ɗaya, ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshensa, wanda yafi jin tafi masa sauki, kila wanda tafi masa sauki kai ita tafi baka wahala, kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala, kila kuma zai iya duka, kila kai ma zaka iya duka, sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyanta ku? To wannan shine karatun tahiyya. Da zaran mutum ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan. Yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilaihi, sannan ya zabi abinda ya fi burge shi ya karanta cikin addu'a. Wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba. Walin Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me? Ibn Hajar bai kawo mana abinda suke cewa din ba, dan abinda suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi. Fiqhun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullah dan Mas'ud da yace kunna naqulu, da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya. Abinda yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza, wancan kaza da kaza din bai dame mu ba, kafin a farlanta mana. Daga baya sai aka farlanta musu tahiyya sai suka daina faɗin wancan. Kun fahimta da kyau? Yanzu sai ya kasance me ya hukuncin tahiyya cikin sallah? Abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan. Hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta? Dole farilla, ba sunna ba kenan. To idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan. To haka al'amari yake. Qabla an yufrada alaina, waye farlanta musu? Su ba su da wata wasiƙa cewa wane ya ji manzo Allah yace, a'a mu mun ji manzo Allah yace kai tsaye kawai. Sun ji daga bakin da baya karyawa, bayan su gwanin hawa, in huwa illa wahayin yuha. Da haka maganar su tabbas ce cewa tahiyya farilla ce. Wa li muslimin an ibn Abbas radiyallahu anhu qala كان ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يروي هذا الحديث كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يا كرنتدا واتو شي صحابين da yuce baya Abdullahi dan Mas'ud tahiya kina قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyatin ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage idan ya samu kasir kuma zai ji su gaba ɗaya har ya je iya ko yana ji da kasir har ya rubuta iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta transliteration din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balle sana kuma tahiya ba karanta tahiya bayyane ana sirranta ta ne wa alaikum salam
to madan ya yi dogaran wa'anda kuma ta sauka ta tahiya yadda idan ba a yi shi ba a ne yin su da kafe
zai zo a cikin sujudu sahawi zai zo a cikin babi na sujudu sahawi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi ya sunnanta ayi wannan sujudu sahawi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mele sujudu sahawi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahawi farilla ma ana yin sujudu sahawi akwai banbanci ko tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakan gare sai kayi shi dole ka fahimta ku abinda ke rikitar da dama shine wato banbanci tsakanin rukuni da me farilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga fadala ibn ubayd ibn nafis ibn qais ana yi masa alkunya abu muhammadul ansari ka san ita alkunya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago kace sunanka Abu Ammar shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar ga aiya na ce mata Umma Abdullahi ko ta bai huwa ba akai dingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakar Siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunansa gatsai gatsai in ka san dan sa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junansu da shi sai ka ji sun ce Malik ibn Anas yau kan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wani sai ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku wa an fadalat ibn Ubayd radiyallahu anhu qala fadalat ibn Ubayd yati
wannan abin ku ba da kan wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu ranar ne uku saboda inda za a je rike nan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba je a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jer da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jerwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce araba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci dan ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka haɗa kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yi a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shine ya kamata a yi, amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan kai haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyale za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon wasu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba mata iska, kuma ba a cewa ta shi ka fita ka ba waje, a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, dalilin da ya fi karfi shikenan sai a aiki da shi. Wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Da haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun shayin magana akai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa. Idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ko? Wannan shi ne abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. أن كربو حديثي دك فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيد أنا كيران سأبو أنا مسأل كنيا أبو محمد الأنصاري الأوسي أن قبل الأوس. فضالة ابن عبيد كيتيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, walam yahmadillah bai yi godiya ga Allah ba, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wassalahi alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku yayi sallah to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da yaso. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, a makon ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, ai makon yayi wannan bai ba. Idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, ai makon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin sai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba ɗaya, me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ya ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa. Abin da za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi addu'a. An bayyana ku? Sun mai da ubi mata, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salati shi ma wajibi ne, saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta ƙarshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace cika mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka haɗa ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafinsa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa an Abi Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Salaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kala yace qala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'd ya ce, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi. Wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu maka salati, fa kayfa nusalli alayka, ta yaya zamu maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya zamu maka salati? Wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata sai annabi ya shiru, sun makala, sannan sai ya ce kulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi, wama ya sai ku anil hawa in huwa illa wahayin yuha nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu, qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati, wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da can kenan, wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, kiya ya zamu maka salati idan mun so mu maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad, sai ku ce me sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kayi shi ko kuma kayi wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ne bai masa salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba. Dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin, kaga akwai haraj. To a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ko? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah sukan ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewa a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. To koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake nan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan. Duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine annabin ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid. Wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya kasance yana yiwa kansa salati da wannan lafazin, shi da kansa yiwa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti. Nabiyu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kun ji nabiyu kenan ko? Bambancin lafazan ba su da yawa,
na uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wato can akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala? Sai dai ali Ibrahim kawai. Na hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Na biyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Na shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Na bakwai na karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waɗannan lafuzza guda bakwai dukkan su tabbata su ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya kai taiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi. In ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi. In ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur. Haske bisa ga haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da Annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Ad-Darqutni, manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna. A ce ba za ka sake fita karatu ba, yace a'a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da Annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba. Sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu min ajl sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba. Wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abinda ka rike ka ga yana nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Daga kaga wannan sune sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kafara, wasu salatin tarjiya ko ba daga Annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko shi ma ba daga Annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba Annabi ne koyar da su ba. Salatin da Annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce kulu, kaga fi'il amr ne ko Allahumma salli ala Muhammad wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su. Duk wanda yake so yawa Annabi salati cikin sallah cikin menene wanda ya kamata yi. Kuma kar ku manta koda a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce Annabi Muhammad, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci, kamar misali bayan an kammala kiran sallah, kaga ai zaka yi abin nan. Sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su. Sunna ta farko, yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa. Sai dai wajen hayya ala salat da hayya alal fara nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu, idan ya je karshe ana zuwa karshe, farkon abin da zaka fara yi shine salati. To lokacin nan zaka yi salati ga Annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe. Abu na uku da zai biyo baya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu bil mizaj, cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu bil mizaj, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne. Wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ake tsayawa. Warzuquna shafa'atahu, wannan da'ifi ne. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, wannan da'ifi ne. Haka qarin wa darajatul rafi'a, wannan duk da'ifai ne. Ina jin a karatun baya ma mun yi wannan. To ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba, amma bakinka kuma ya tsubuce, saboda baka ne wannan. To wannan ka roƙon wa Annabi wasila kenan.
wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi wato annabi na fatan ya zama shi ne shi wannan sunna ta uku kenan sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wannan kaga sunna ta hudu kenan sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba to kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koya da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan amma salatin da yake yawan maimaituwa a baki dan zanan mu ce kalla rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan an fahimta da kyau wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi za mutum zai dora hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan gwiwar hagu yayin da yazo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai me ɗan yatsansa irin tsarin da ya kamata yi musu bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din an fahimta ko to bayan yayi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaba abin da ya so yayi daga cikin mai addu'a to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin bai inganta ba kuma tun da nace wannan ne kaɗai inganta kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba suna da yawa tun da dai ka ji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar shi kenan magana ta kariya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع النبي صلى الله عليه وسلم يتي اذا ديه daga cikinku yayi tahiyya فليستعذ بالله من اربع to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su يقول يا تي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم يا الله انا neman kiyayewarka ina neman tsarinka daga azabar jahannam wa min azabil qabri ina neman tsarinka daga azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa da kuma fitinan mutuwa fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah kan bijire ma Allah ya zama fitinan rayuwa ke fitinan mutuwa kuma mammonan cikawa ko kuma azaban kabari din kamar da dan su malamai suka ce wa min fitnatil masih ad-dajjal haka ina neman tsarinka daga fitinan masih ad-dajjal wadannan al'amuran guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyya yayin salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga wadannan al'amuran guda hudu an fahimta ko to wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san Allah riga masa alƙawari shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai gaje ya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alƙawarta masa kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ka kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu maballanta na kansa yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zaid fil janna har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne to shi ko fa farkon shi da suke nayi ya ba da shaida kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga mu sauran da ke kuma mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan wani abi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗo wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana buƙatan karatun tahiyya din kuma tana buƙatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta wannan da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta karshe kafin mutum yayi sallama ne sannan zai wannan a addu'a din dai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta wa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati an karbo hadisi daga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wato shine Abdullah ibn Usman kenan sunan Abu Bakr Abdullah sunan mahaifinsa Usman wanda aka sani da sunan Abu Quhafa wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr Siddiq yace allimni du'an yace da manzon Allah koya min wata addu'a ad'u bihi fi salati wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata yanzu dan Allah Abu Bakr bai iya larabci ba bai san abin da ya kamata ya roka ba ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi an fahimta ku amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan babu wani mai magana kuma da ka sai sallama wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna baka da zabin ka sai abin da annabi yake dan kai ba a yi maka wahayi da haka cikin maganganunka da ayyukan ka ka iya yin kuskure annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare ki daga yin kuskure allimni du'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rinka amfani da ita cikin sallah kala sai annabi yake qul kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله للني نا ظلمت كينا ظالمتي مي يوا ولا يغفر الذنوب الا انت باب ما يغفر كذنبي كو سي كاي فاغفر لي مغفرة من عندك كاي من غفرا وتا غفرا كما سمن دغ غريكا وارحمني كجكينا انك انت الغفور الرحيم للني كاي مي غفرا ني كو مي جين كاي ني annabi ce karanka yin wannan wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi dan haka kenan bayan ka nemi tsari daga wadancan al'amura guda hudu ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da abubakar dan bawai ya koyar da shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka kai sallama an gane ko wa alaikum salam haba mala gashi an faɗa a cikin tahiyya gashi an faɗa a cikin tayya wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tayya ya kammala salatin annabi kafin ya sallama na bai bai ta wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi imam ibn hajar ya taƙaita mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati allahumma inni a'udzubika min al ma'asami wal maghrami a wata riwaya sai ce wa a'udzubika min al ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami daga aikin sako wal maghrami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai ya yi ƙarya sannan kuma ka ga ya saba alƙawari yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila sai a fitar da ita wajen ba ka za ta yi ta daukar hankalin ku idan a dauke ta a fita wajen ita dan ba ka za ta yi ta daukar hankalin ku kun fahimta da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu allahumma inni a'udzubika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa cikin sallah na uku allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai min hisabi mai sauki kai min hisabi mai sauki kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba zai ba a wuce haka dan an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu allahumma bi ilmikal ghaib وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وأن النبي نكرنت ونن كويا كويا أكرنت ونن كافندي كي سلم كنا زونتنا ونن لفزر نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأن من جيش أبايا نشد عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي كجيبا دوغور أدوانا دوغة تأتسك السنة وقال لرجل النبي سيدا ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتين أدوى أتكين صلى الله يكيش تيوا وتكاغدو أنا مغانا أدوى إذا أتكين صلى الله يكي انتبع وجان صلى الله duk wannan abin da annabi ya koyar a yanaki a cikin sallah ba a wajen sallah ba amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah ko makaranta qul huwallahu kafa uku ga walidai almanar hidalna inna zallahu la karja akum dalil ilahi da sauran su zuwa illa ma sha Allah ga abin da annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yake shi mai sallah yana munajati yana gane tsakaninsa da ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin da kake shirar da bukatunka annabi yace da wannan tuma ta qulu fi salati mai kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyali thumma as'alu Allah aljanna sannan sai roki Allah aljanna wa a'udhu bihi sakana me yace fa qala sai annabi yace kad ghufira lahu kad ghufira Allah billahi alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم النبي جون متى يكرن تونا ميتي فقال سأل النبي قد غفر له قد غفر له يتي أنغافر تامسا أنغافر تامسا كذفاء بنا متى من يفدا كي كتاو فنو ونن قصو بيا تو النبي كو يبالي سيدا يتي أنغافر تامسا أنغافر تامسا نترى وسمع رجلا وسمع اخر يقول في تشهده النبي يا جوني متي شي kuma cikin tahiya bayan ya kammala yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannan ya badi as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nar abinda mutumin ya fada kenan fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya sahabi sai annabi ya ce wa sauran sahabbai yace tadaruna bima da kun san da meye addu'a kuwa qalu allahu wa rasuluhu alam saka sai allah da manzon sa da ya sani qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa laqad da allah bismihi al-azim hakika yayi kiran allah ya roki allah da sunan sa mai girma a watar wa yace bismihi al-azam ya roki Allah da ismul azamu allazi idza du'iya bihi ajab irin wanda in an roke shi da shi sai ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi sai bayar ya sallam ina wasu neman ismul azam gashi nan gurbi duk wani ismul azam da zaku ji wadan sai tsubbu suna faɗa duk bogi ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi وكان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم yana daga cikin karshen abin da annabi ya fada tsakanin tahiyya da sallama Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت dan Allah ku ji wannan idan muke wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan wadannan addu'o'in to kuma shine abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma shi ya koyar da sahabbai shi matan gidansa ma shi ya koyar musu dan anan akwai riwayar Aisha ahlul baiti abinda ya koyar da su sun rinka yi kenan sahabbai abinda ya koyar da su sun rinka yi wanda sun fi mu sarki sun fi mu tabbat na samun aljanna samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai kar ka har hado wa kanka hada dai ka je ka wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko wane ne ka tara can sayyidina ka tara dukkan zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shine tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abin da annabi ya koya wa duniya yace tai amma in bid'a sun ki sai da su bid'a sai ce ga zikirin waliwa ne ga zikirin waliwa ne ga zikirin shehiwa ne sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabi ne shugaba waye kai waye kamar ka waye san asali yanaka waye samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ya yi mana gaban ka tar yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai me ya rage wa mutum to ga sigar sallama za ta zo وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل بن حجر ياتي ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا سلم أدامنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حكا هبوتنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود يروي تود سندي صحيح سيدي كلمة وبركاته أكرشي أسلم دبيتون وانا أسلم تفركوني النبي نتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبي سيدي السلام عليكم ورحمة الله وانا تيدا كتكين سيقو يجين سلم كنا سلم سند سيقا قدا فركو وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوى داما السلام عليكم ورحمة الله زوى حبون نبي السلام عليكم ورحمة الله زوى داما السلام عليكم ورحمة الله شما زوى داما نأكو زوى حبوكي نأكو السلام عليكم ورحمة الله زوى داما السلام عليكم كدي زوى حبو نهدو سيني سلام أتنايا ودب أنك ينت زوى قبنسا أما بانجر داما داما يتي السلام عليكم صلى الله عليه وسلم shi gano kenan to cikin hudun nan wadda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wato dama da haku ko ina assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bi ta mai bi mata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karshe assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama dhaifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya karfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun dhaifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-istizkar yace wannan hadisin dhaifi an fahimta ku a cikin littafin al-istizkar da yake sharhin muwatta na Imam Malik ibn Anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta da haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi sai dai wanda annabi sai ya waitawa shine assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ko to bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama
an karbo hadisi daga Mughira ibn Shu'ba Allah shi kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salati annabi ya kasance yana fada a karshen kowace sallah maktuba wadda take ta farilla la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'a wa la yanfa'u dhal-jaddi minkal jadd annabi ya kasance yana fadin wannan bayan an kammala sallan farilla kin an gane ko ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi dubri kulli salatin a karshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce dubri kulli salatin idan an ce dubri kuma shine karshen abu yace to karshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake bai ko ba cikin sallah bane ba shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan anan guri kenan amma dai wannan dai annabi na faɗa bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubra kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an urad ila arzal al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azab al-qabr rawahu al-bukhari annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhl daga rawa kar in zama marawaci ya kamata in zama mai hannu kyauta to shi yasa sai annabi ya zanto haka yake in ka same shi da akwai kan roka ya baka in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin dan abinda Allah ya koyar da shi kenan wa in ma tu'ridanna an mubtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar to ka fada musu magana mai dadi magana mai sauki qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha to sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai baka in babu kuma sai maka magana mai dadi ba zai wato ainihin nuna ko ta wuce ba to wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai mutun yayi namijin kokari kafin ya koyi ta shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar sa lahira an bai ta ku to haka sahabbansa su ma suka gina akan wannan dan haka yake neman tsari daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci ana son jarumta yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayansa kai mutum ya zama jarumi wa a'udhu bika min an uradda ila arzal al-umri ina neman tsarin ka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwaf-takwaf din nan wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta annabi ce ya Allah karka kani irin wannan shekarar ka ko sai Allah ya anshi addu'arsa ya mutu yana da shekara 63 a duniya bai kai arzal al-umri ba to malamai sun yi sabani menene arzal al-umri da yawa suka ce waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzal al-umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzal al-umri ya fara gajiyawa aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya duk yawan su wanda ya kai shekara 80 sai ka ji koka gashi dan wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa in tukalifal hayat wa man yai 80 hawlan la abalaka yas'an yace kai na gaji da rayuwar nan duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa suka ce to shekara 80 shine arzul umri ga kuma wanda yana cewa ma 80 asad da'u fi jasadi wa hammani da'u rijli wa tirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'is al-kaffayn murta'idi fa ajabti da'u yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al-qana fi labbati al-asadi wa kulli man yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al-umri wal mudadi wannan ne kai shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'u fi jasadi gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina wa hammani da'u rijli rashin kwarin kafafuwa na yarin ka bani takeici wa tirabu yadi hannuna ma rawa yake baya sai wa wuri guda idza katabtu fa khatti khatt muqtarib ko rubutu akace in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne
ka kafi murta'idul kaffayn murta'idi, kai ka ce mutumin da yake kalma ne saboda sanyi, yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imama ki yadda hannuna yanzu baya iya rike alqalami, min ba'da hulil qana fi labbat al-asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu, wa qashi man yatamanna tula muddatihi fadawa din mai gurin dogon rayuwa, ka ce da shi hazi awaqib tula al-umri wal mudati, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen tikatika shine mai shikenan sai to arsal al-umr kenan, mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai, wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al-umr, wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umr, Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina, dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arsal al-umr, saboda mutum zai gaje kuma ya gaje da mutane, wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya, wa a'udhu bika min azabil qabri, annabi na fadin wannan a karshen sallah, rawahu al-bukhari, wa an thawban radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathan, thawban mawla rasulillah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama istaghfara Allah thalathan zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala sanan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama, wannan rawahu muslim, wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi, kale yace man sabbaha Allah dubura kulli salatin, wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah, salatan wa salatina 33, wa hamida Allah salatan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33, wa kabbara Allah salatan wa salatina kuma yake kabbara Allahu akbar 33, fa tilka 99, idan ka kirga ya zama 99 kenan ku, wa qala tamam al-mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, wanda ya fadu wannan a cikon na 100 din tare da wadannan 99 din, ghufrat lahu khataayahu, za a gafarta masa kurakuransa, walau kanat misla zabadil bahri, ko da sun kai yawan kumfan teku, abinda annabi ya koyar kenan, ba wahalar yi, maza mata yara ƙanana manya kowa ya iya, kuma ga ladan kuma yana nan, amma duk abinda yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi, ko ba lada, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba'an mansura, wannan kuma muslim ya ruwaito shi, yace walau kana lam yatra zabadul bahri, haka ya fada a wannan hadisin, rawah muslim, wa fi riwayatin ukhra, a wata riwayan daban, inna takbira 34, a wata riwayan wato zai fadi subhanallahi 33, alhamdulillah 33, amma allahu akbar kuma sai yayi wato 34, shine cikon 100 din, a maimakon ya cika 100 la ilaha illallah sai cika da kabbara ta zama wato 100 din, wannan riwaya ita ma ta tafata, wa an mu'az bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la, an karbo daga mu'az dan jabal, annabi ya ce da shi usika ya mu'az, ya kai mu'az ina maka wasiya, la tada anna dubura kulli salatin an taqula, kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka, wannan rawahu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i bi sanadin qawiyyin, a wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya mu'az, wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan mu'az, annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya mu'az, wallahi tabbas ni ina kaunarka kai mu'az, yanzu mu'az yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa, amma bushara ne dan ya bashi tabbas, inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi liya karfin magana, kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi hamzati bi harfi tawkid shine inna, ga kuma lamul muwatti'a lil qasami, dan ana kaddara qasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana, wallahi tabbas ni ina kaunarka mu'az, kai akwai rabota a cikin wannan batun, ina kaunarka da mu'az yi haka sai yace wa ana uhibbuka ya rasulullah, ni ma ina kaunarka ya annabin Allah, kala sai annabi ce fala tada an taqula dubura kulli salatin, kar ka kyale fata a cikin karshen kowace sallah, wannan baya cikin naku, ina faɗa muku wata riwayan ne daban
dan wancan ruwaya ce amma ya kawo abin da a cikin wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun karanta da su ko kace rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga a san an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika dai ne ma'ana tana koma da kuma shi ma sahihi ne wa an abi umamah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu umamah al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubra kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shiga aljanna kawai sai mutuwa mutuwa ce kawai ta tsaya ta kifa da ma lokaci da ta zo da cikin rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban wa zada at-tabarani a riwayan tabarani yace wa qul huwallahu za a kara qul huwallahu amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa an malik ibn al-huwayris an karbo daga malik ibn al-huwayris qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fikihun ibn hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babu ko amma sai kawo shi a karshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'a'ul istiftahi sai ruku'i sujada abin da ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli wato duk ku yi wannan gaba daya Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice duk ku yi wannan gaba daya sallu kamar aitumuni usalli wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi an karbo da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka samu dama ba to kai a zaune fa in lam tastati fa ala jam in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a kishin gidai a lokacin Imran ibn Husayn fa yadda lafiya ne menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin asali idan lafiyar ka kalau ana bukata kai sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka zaka yi ta to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya sai a ce dole sai ka cika wannan sharuɗan lokacin da ka samu uzuri ne baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tunda an ce kai zama rukuni ne an yafe maka tsayuwa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara kai a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya ko salati in kana da hanzari kaga da za a yafe maka waɗannan kenan wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa na zaman lafiya ko rashin sa na da sauransu duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki wa illa fa aumi in baka samu iko ba to kai imani sai dai wannan riwayan fa aumi din bata cikin bukhari tana dai wani hadisin daban وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فدا ونمر الله فيا صلى على وسادتنا وان ده إدن يزو يرم سجدا سبو ده بايا إيا كي غوشن سكسا سيئة وكوفل وسيرن قدور غوشن سكي فرما بها سيئة النبي يجيفا ده وان نمفلا وقال يتدكي صلي على الأرض إن استطاعتا إيه سجدا أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيماء إن بكسا ميكو بطا تكينوني كوي Allahu akbar kadan sun koyi haka ruku'i kenan sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo cinka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kugo cinka kasa in baka samu ba fa aumi imani take imani wato luni waja'al sujudaka akhfada bir ruku'ika sa'ilan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da duka wanda kake wajen rukuyi rawahu al-baihaqi bi sanadin qawiyyin imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim yace hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi bace maganar jabir sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda Imam al-Bayhaqi ma at-Tabarani ya ruwaito haka al-Imam al-Bazzar da sun ruwaito shi. To wannan a gurguje shine karshen wannan babu. Sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana. Sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi. Eh? Wacce ce? Eh. Assalamu alaikum. Za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai saboda lokaci ba zai abin nan sun mu ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu taka ta kan guda biyu, kuma yau kun sa akwai wazi kuma. Don saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su. Insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma. Daga cikin tambayar akwai diya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu. Na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba. To sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin nabi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari wa qala ana akthara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa. A'a, ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu? Shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama, an ga ta hagu. Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama. Wannan yana nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayi sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya, fuskanci sahabbai a zaune, wannan shine tabbataccen aikin sa. Zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abinda suke nunawa tun da yana kallon al-qibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu? Shine aka nuna halaccin yana yi ta dama, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya yi koyar littafin ya fahimta. Ban ya ka dauke mu wannan littafi jiya wani dan uwa, idan ba ku manta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila. Sai ta Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya. Yace ta cikin littafin fitar bari ne sai ya zo da shi. To ya je ya yi muradi'a ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. Bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba, haka magana take ba. Shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbas din, to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu. Da haka sai na ce je ya dubo. Ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa. An fahimta ku? Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne. Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila. Ya saba jumhurin malamai akan wannan. Ko madogaran sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma. Ina fatan fahimta ku? Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa. Dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari. Babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal'arabi wal'gulami lazi lam ya talim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba, wal maula ko bawan da an yantar da shi, wa waladin baghi da ɗan zina, wanda ɗan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba? An gane ku? Wal'arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa, za ku bi zan lagowa, za ku bi ba? Wal gulami allazi lam yatalim, da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari ya babi hadisan da ya kawo a kasa ya nuna duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha. Yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakawan, wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada shi Qur'ani ba, tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan, da yazo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a musannam na Abdul Razzaq la ya ummul gulamu hatta ya hatali, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma, sai ce wa isnaduhu da'ifun, wannan hadisin da'ifi ne. Yace wa qad akhraja al-musannif fi ghazwati al-fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin, cikin labarin ghazwatu fath Makka, ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu, shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen salimanci, wa huwa ibnu sab'in sinina, yana dan shekara 7. Wa qila, wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad bin Hanbal tawaqqafa فيه فقيل انه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. امام البخاري بي كاو حديث امر بن سلمى با انن غورين ya kafa hujja da shi saboda ma wato imam ahmad bin hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba, wa hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne, annabi bai san halin da suke ciki ba, ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su, ijtihadin su ne suka yi ba, annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba, shi ne annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu, da suka je sai suka yaron ya fi su karatu sai suka sashi, daga baya kuma annabi ba ya da tabbas din wannan yaron ke yi, dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba. An gane ku? Wa qila li ihtimali annahu kana ya'umuhum fi an-nafilati dun al-fariza, wadan suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne, a cikin sallan nafila ne ba farilla ba. Wa ujiba an al-awwal, Ibn Hajar yace to in za a bada
berga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta, za ta yi ida? Ba za ta yi ida ba, da nassan Al-Qur'ani illa nakatum mu'minatun thumma sallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famasihuhunna wa sarrifuhunna sarahan jamila. To kaddara mutun ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu, za ta taka ba ko ba za ta yi ba? Za ta yi kaba ita ku? Za ta yi taka ba. To da haka wancan ba shi ne za ta yi taka ba, kuma taka ba za ta yi shi ne wata hudu da kwana goma, arba'a ashurun wa ashira, kaba ita ku? A ku yi haƙuri kuma ya ce a ci gaba, kuma ai bai kamata ku yi cin kwan makauniya ku. Mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu, wato shine addu'ar da ake kira tana wazir, abu ya faru wanda zai sa a yi ta, yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Eh? Ku gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai me ya annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane, wata ja'iha samawiya, abinda daga sama Ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan, kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda, wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata. Amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabun tauhid ne wannan magana. Ala kulli halin wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba, shi kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kwalara da sauransu ba za a yi musu ba, suna da wannan fahimtar akan wannan, waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar, sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani, suka keɓance wannan kadai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe, yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da'a li qaumin ala qaumin, kar ku damu, akwai hadisan da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ba, don na kana daita nan gurin da za ku yi shiru mu je karshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai ba tukuna. kun gane ko? Wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga wadansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi. Yana yi a bayyane. Na'am. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ajla'i radiyallahu anhu qala: Qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud. An karbo hadisi daga Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i. Shi Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i kana yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya to ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ajla'i kenan, innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa uthman wa ali duk kai sallah bayan wadannan annabi da halifofin sa hudu. Afa kanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? Kala sai yace ai bunai, yace ya kai dana muhdath, ai wannan bid'a ne. Muhdath kagaggen abu ne, yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, yace wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud, tun banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam an-Nasa'i, wato Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal. Haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam at-Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nuna wa keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikin ta, wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara a kai shi ne hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai guje yana alqanut a sallan asuba har ya bar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne, hadisi ne zaidi. Alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne, yanzu kafin mu je mu samu na alfajar, kafin mu samu kai na alwitr, shi ne alqanut na nawazin, idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa waɗansu addu'a, to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini, baya keɓance asuba da ita kadai, kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ko? Wa an al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin aquluhunna fi qunut al-witr. Al-Hasan ibn Ali, Allah ya kare da a gare shi, yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin, annabi da Allah ya tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi, aquluhunna fi qunut al-witr, wanda zan rinka karanta su a al-qanut na witri. An gane ko? Wato idan ka zo shafa'i da witri, idan ka zo witri da raka'an karshe, to za ka yi al-qanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi, ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba, wata rana yakan yi witrin sa haka nan ba al-qanut, wata rana ya yi al-qanut. To idan ya tashi yin al-qanut din, ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya faɗa: Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayta. Rawahu al-khamsatu. Wa zada at-Tabarani wal-Bayhaqi, wa la ya'izzu man adayta. Zada an-Nasa'i min wajhi al-akhir fi akhirihi, wa sallallahu ala an-nabiy. Wa sallallahu ta'ala ala nabi. To wannan shi ma kuma wal kaswa daga azaba, wal kaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fi man tawallai, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu. Wa barik li fi ma atai, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka. Wa innahu la yadhillu man walayta, lalle duk wanda ka jibanci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba. Wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunƙasa.
wannan shine daidai kuma anoni na gurguje take cikin wannan wannan alqanut mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri kun bayyana da kyau idan mutum yazo sallar ta fari da wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da dazu da wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nan su ne nuna haka ba wa bi riwayatin sahihatin ibn Khuzaimah bi ziyadati la man jalinka illa ilayka akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaita sai kuma ya kada cewa la man jalinka illa ilayka la man jalinka illa ilayka ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka sai dai a koma zuwa gare ka an bai ta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace mala eh wannan kari da ake cikin sallar alqanut ko cikin wato addu'o'i na alqanut sauran kalmomi da ake karawa dai wanda ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malamin su kare kalmomi wadanda suna ganin jajizanci tun da sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu kudi wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita kar ka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar da kashi wannan kalmomin wadansu kalmomi ne mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙar ƙwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba babu da haƙuri ne ba na ce ku yi haƙuri ba za mu karanta daga wani littafi wani bai haƙi a Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح النبي يكسن شيئنا كو يدمو وتأدعى دمكي ين أنفاني دعيتا القنوت نسلا أصباحي سورا دمي سيتي وفي سنده ضعف وانا حديثا قلت ينسان دنسا كو يضعي فانش وانا بي انقنت لك النبي صلى الله عليه وسلم ما لما حديثي سكن كاو بابي سيسكاو حديثي قبات دير سكتافون نمبابي su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya zama to izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin billa billa dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya alqanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ta alqanut fi salawatil khamsi lin nazilati yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin nazilati dan wata musiba da ta sauka a iya ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin قانت في الركعة الأخيرة بعد الركوع النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن ينسي الدعاء مبين الدعاء كافري كوجي كور الدعاء كمسلمي قانت في الركعة الأخيرة ينين القنوت أتك الركعة انكرتي بعد الركوع يوشي باين يأغود الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده